ga watan uku miladiya 2026. Har yanzu muna cikin sura ta 43, ita ce suratul Zukhruf. A darasin mu na jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 39 a cikin wannan sura. Madan Allah ta'ala, wa lam yanfa'akum al-yawma idh zalamtum annakum fil 'adhabi mushtarikuna. Yau bi idhnillahi ta'ala za mu dora ne farkon aya ta 40. Madan Allah ta'ala, afa anta tusmi'us summa. قال بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين.
لما وصف الله تعالى المشركين في الآية المتقدمة يعند الله سبحانه وتعالى يصفن تمشركي آيوين دسك قباتا يصفن تاسو دكنغريوا دا رشن زوجيا لتكي كياهي مانا الديني وتكي كياهي الفرمر أبنجي دكما أبند الله يكدرانتي وبذاس إيماني با. To Allah ta'ala a wannan aya sai ya siffanta su da wasu siffofi guda biyu. Siffa ta farko makanta, mana makafi ne su, ba makanta ta ido ba, makanta ta rashin gane daidai. Siffa ta biyu ita ce wato kurmantaka, ba su ji, kurmantaka na rashin gane gaskiya da amfanuwa da ita gaskiya ɗin. Sai Allah ta'ala yake da annabi, afa anta tusmi'us summa, shin yanzu kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za ka iya jiyar da kurma, ma'ana wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zare wa ji, ba zai iya jin duk wata hujja da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo cikin littafinsa ba? Au ta hadil umya, ko shin kana iya shiryar da wanda yake makao ga tafarki na shirya, ma'ana shin kana iya shiryar da makao tafarki, ma'ana wanda ya makance gabarin wato hanya ta Allah, shin kana iya shiryar da shi tafarkin Allah subhanahu wa ta'ala? Allah ya ce, wa man kana fi dalalin mubin, da wanda ya kasance a cikin ɓata mabayyani, ma'ana cikin ɓatan da yake bayyanan ne ya ɓata, jawabi ba za ka iya ba. Shi sa malamai suke cewa wannan istifhami ne na inkari, ma'ana istifhami ne na inkari, ma'ana abin da ake nufi ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, ba ka da ikon da za ka iya mai da waɗannan kafirai su amfanu da Alƙur'ani ta hanyar sauraro da za su yi izuwa ga littafin Allah. Ma'ana kenan ba za ka iya jiyar da su jiyar wadda za ta yi musu amfani ba. Abinda ake nufi, za su saurare ka su ji me za ka faɗa, amma kuma zai musu amfani. Me yasa? Saboda Allah ya riga ya ɓatar da su. Saboda ka ba yadda za a yi duk bayanin da za ka, duk iya bayaninka ka iya gamsar da su cewa abinda Allah ya saukar maka gaskiya ne. Ka iya gamsar da su cewa bin shari'ar Allah ita ce daidai. Ma'ana shi ne abinda ake nufi da cewa afa anta tusmi'us summa. Istifhami na inkari ne, ma'ana ba za ka iya ba ka sanya waɗannan kafirai su amfanu da abin da ka zo da shi ta hanyar saurare daga gurinka, ba don komai ba, saboda al'amarin ba a hannunka yake ba. a hannun Allah subhanahu wa ta'ala yake, kamar yadda Allah yake faɗa a wani wurin, yana cewa innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a. Allah yake lalle kai ba za ka iya jiyar da waɗanda suke matattu ba. Ai mutumin da ya mutu ba idan za ka iya bayani ya ji bayaninka. To yadda ba za ka iya jiyar da matacce da kuma kurma kira ba, ai innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa du'a. Ba za ka iya jiyar da matattu bayananka ba, haka nan ba za ka iya jiyar da kurma kira ba, musamman kurman idza wallaw mudbirina, idan suka juya baya suna masu tafiya. Aka ga duk maganar da za ka yi, duk kiran da za ka yi ba za su, da ma suna fuskanta ka ne, kana iya nuni da hannu su fahimci me da su kake, su kura maka. To amma tunda sun juya baya sun kama hanya sun tafi, ba yadda za a yi ka iya jiyar da su. Me yasa? Saboda su waɗannan ba za su hau tarbar Allah ba, domin ba za su taɓa ganewa ba. Inna sharrad du'a, kamar yadda Allah ke cewa ma'ana wa la takunu kal ladina qalu sami'na, kar ku zama tamkar waɗanda suke cewa mu mun ji abin da ka faɗa, amma Allah ya ce wa hum la yasma'una, amma su ba sa ji. Dan me ba sa ji? Jin da zai musu amfani, kawai sai dai ji kawai da kunne, amma ba jin da zai tasiri. Allah ce inna sharrad dawab 'inda Allahi summul bukmul ladina la ya'qilun. Mafiya sharrin dabbobi, ana nufin mafiya sharrin halittar da suke tafiya ban ƙasa a cikin 'yan adam da aljanu, su ne waɗanda suke as-summul bukm, ba su ji ba su iya bayani. Bebaye ne su, kurame ne, mana kurame ne ba su ji, bebaye ne ba su iya magana. Allah ya ce waɗanda kuma ba su da hankali, su ne mafiya sharrin dabbobi a gurin Allah, mana mafiya sharrin halitta mai tafiya da ƙafafuwanta a ban ƙasa, waɗannan su ne mafiya sharri, waɗanda ba za su ji abin da zai musu amfani ba, ba za su iya faɗin abin da zai amfane su duniya da lahira ba, sai dai abin da zai cutar da su. To shi yasa sai Allah ya ce da annabi ba za ka iya ba. Gaba ta biyu sai Allah yake cewa kuma aw tahdil umya, ko shin kana iya shiryar da makafi. Shi ma wannan istifhami ne na inkari, ma'ana ba za ka iya wato shiryar da wanda ya kauce ma hanya ba ga tafarkin Allah madaidaici, ba za ka iya shiryar da wanda Allah ta'ala ya makantar da zuciyarsa gabarin hanyar Allah, gabarin ganin hanya ta shirya ba. Ba yadda za a yi, tunda zuciyar ta zama makauniya, kaga ba yadda za a yi ka iya shiryar da shi tafarki na daidai, ballantana ma har ya gane cewa wannan daidai ɗin. Kamar yadda Allah ta'ala yake cewa a wani wurin, wa ma anta bihadil ummi an dalalati, ai kai ba za ka iya shiryar da makafi gabarin wannan ɓata da suke yi ba, ko su bar wannan ɓata ba. Dan me? Ai ba wai idanun ne babu ba, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, yace ai ba makantar da idanun take yi ba, me take makantarwa? Zukatan da suke cikin kirki. To idan zuciya ta makance, ya zama mutum ba zai iya gani da ido na zuciyarsa ba, to idanu su ma za su zama makafi. Ba yadda za a yi ta ga gaskiya, ballantana gaskiya ce tasiri. Me yasa? Saboda in zuciyar ta makance, to za ta yi tasiri a kan gangar jiki. Amma in zuciyar tana raye, ko gangar jikin akwai makanta, babu abin da zai cutar da ita. Ai shi yasa manzo Allah yake cewa inna fil jasadi mudghah, a cikin gangar jiki akwai wata tsoka, idza saluhat, in ta gyaru ta rayu, sala'a al-jasadu kullu, jiki gaba ɗaya zai gyaru. Wa idza fasada, in ta lalace, fasada al-jasadu kullu, gangar jiki gaba ɗaya zai lalace. Sai yace ana wa hiya al-qalb, kusaura ran ita ce zuciya. Abinda yake nufi, in zuciyar ta zama rayayya, ko mutum makaho ne zai ga gaskiya, zai bi. amma in zuciyar ta zamo ta lalace to dukkanin gabban gabbai da jiki idanu kunne harshe wato dukkanin waɗannan gabban na jiki yadda suka kai da lafiya ba za su tashi sun lalace kenan dan me ba za su shiga akan hanya ta Allah subhanahu wataala ba shi yasa Allah ta'ala anan ya tabbatar ma manzala cewa waɗannan ne ba za ka iya jiyar da su gaskiya balle su ji ba ba za ka iya shiryar da su ta farkin Allah balle su ji ba saboda me ba su ji sun kurmance makafi ne sun makance gabarin hanyar Allah sannan sai Allah ya ce wa man kana fi dalalin mubin da kuma wanda dama tini ya kasance cikin bata mabayyaniya wannan dama shi ma ba yadda za a yi shirya da shi irin ba madaidaiciya Allah ka shirya da mu Allah ka tsare mu daga mutuwar zuciya mutuwa ta rashin imani Allah ka tsare na
fa imma nadhhaban bika fa inna minhum muntaqimun aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna 'alayhim مقتدرون
الله سبحانه وتعالى يتي فإما نذهبن بك الله يتي كودي كودي السند مكتفي يدك معنى كودا من أوكيك باكا تكن وننن كافرا فإنا منهم منتقمون تبت كوباكا تكن sai mun yi mummunan kamu a kansu ma'ana sai mun azabtar da su aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum ko kuma mu nuna maka abinda muka yi musu alƙawari na azaba kana raye a cikin su kaga wannan azaba ta far musu fa inna 'alayhim muqtadirun Allah ce saboda haƙiƙa mu masu cikar iko ne a kansu ko mi wannan ko kuma mi wannan Allah subhanahu wataala a waɗannan ayoyi yana tabbatar da cewa ko dai wato Allah ta'ala ya fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga tsakankanin waɗannan kafirai mana su ne mushrikan makka mushrikai mutanensa ko Allah ya fitar da shi daga cikin su ta hanyar mutuwa wannan Allah ya dauki rayuwarsa kamun a azabtar da shi ko wani mutuwa mana Allah ya fitar da shi daga cikin garin tare da cewa yana raye zuwa wani wuri Allah ya ce to ko dai me maka wannan ba tare da kaga mummunar makomar da muka tanadan musu ba to koda haka ne ta faru Allah ya ce to fa tabbas mu muntaqibuna sai mun yi mummunan kamu a kansu kamu na ɗaukan fansa mummuna a kansu ma'ana ko kana raye ko ba ka raye sai mun halaka waɗannan kafiran babu makawa abinda ayatu ke nufi lafazin nadhhabanna bika mu tafiyar da kai wasu malamai suka ce abinda ake nufi ma'ana Allah ta'ala ya ɗauke rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamun a halaka waɗannan kafiran to sai Allah yake da shi ko da mun ɗauke rayuwarka kamun a halaka su baka ga ƙarshen yadda makomar su ta kasance ba to fa mun yi alƙawari babu makawa sai mun halaka su ko kuma Allah ta'ala ya fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ma'ana ba ma ya ɗauki rayuwarsa ba kamar ya zama ya fitar da shi daga garin ya fita zuwa wani guri to ko da dai baya garin amma yana raye a duniya to Allah ta'ala ya yi alƙawarin sai ya halaka shi wannan shi ne hali na farko shi ya sanya za mu ga kuma wannan halin Allah ta'ala ya tabbatar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan ni'ima Allah bai ɗauki rayuwarsa ba sai da me ya halaka da yawa daga cikin waɗannan kafirai ma'ana shine abinda aya ta gaba take cewa aw nuriyannaka alladhi wa'adnahu ko kuma mu nuna maka abinda muka yi alƙawari gare su na azaba ka gani da idanka dan da za a halaka su. Me yasa Allah ya ce za mu iya yin wannan ko wannan? Saboda fa inna alaihim muqtadiruna, Allah ya ce saboda mu muna da cikakken iko a kansu ɗari bisa ɗari, ba yadda za a yi iya wato kubce mana. Ma'ana idan Allah ya yi nufin halaka su bayan ya karɓi rayuwar manzon Allah, Allah yana da cikakken iko ya haka. Idan Allah ta'ala ya halaka su lokacin manzon Allah na raye ya ga ƙarshen waɗannan kafiran, Allah ya ce duk da haka dai muna da cikakken iko akan waɗannan kafirai, ba za su iya gajiyar da mu ba, ballantana su kubce dabarin annayenmu. Ma'ana za mu iya halaka su, kamar yadda Allah ta'ala ya ce fa imma nuriyannaka ba'da alladhina na'idahu aw natawaffayannaka fa innama 'alaykal balaghu wa 'alaina al-hisab. Allah ta'ala ya ce ko dai mu nuna maka wani ɓangare, wani sashi na mummunan alƙawari na azaba da muka yi ma waɗannan kafirai, ya kai Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka gani ido da ido, ko kuma mu karɓi rayuwarka kamun wato mu halaka waɗannan kafirai duka ɗaya ne, don me? Allah ya ce fa innama alaikal balagh, saboda babban abin da ke kanka shi ne isar da saƙo, kuma ka yi ka gama, ko kana raye ko ba ka raye mummunan azaba tana iya afka musu. Allah ya ce wa alaina al-hisab, kuma hisabin yana wurin mummunan, saboda haka ko kana raye ana iya musu hisabi, ko ba ka raye Allah sai ya yi musu hisabi, ba sai ya halaka su. Kuma Allah ta'ala ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan azaba da alƙawarin ne a Badar an kashe waɗannan gaggan kafira, sai da aka kashe mutum ɗai saba'in, duk wani jingime man Allah sai da aka kashe shi, wanda kawai bai mutu ba ba a kashe shi wanda bai je wurin ba, kamar Abu Lahab babban Annabi bai je ba, ya ƙi zuwa Badar yana bin wani mutum bashi, sai ya tsora masa wannan bashin ya ce sai ya je a madadinsa. Saboda tsarin da Quraysha suke bi shi ne tsarin da waɗannan hukumomin kuɗaɗe na duniyar yau suke yi, su IMF, World Bank, Paris Club, waɗannan tsinannun hukumomin su dai irin tsarin da waɗancan suke yi, ai su ma sai su baka bashi sai zo kuma su bautar da kai, sai ka kori ma'aikata ka zare tallafin kaza, cire tallafin noma, zare tallafin kaza, 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 ka bauta, ka zama bawa. To su ma Qurayshawa a lokacin in suka baka bashi ya yi ma yawa, to ka zama bawan wanda aka bawa bashi, wanda ya baka bashi. Yaƙi yana iya zuwa ya ce sai ka ji ka wace su kuma dole ya kaji. Ba ka da ƴancin ka ce a'a. Kaga su ma yanzu ƙasashen namu ba su da ƴanci, saboda me sun je sun karɓo bashi? Ya musu katutu, saboda ka sai yadda aka yi da shi. Amma da a ce ba abin su ba shi an yi za juya su, kuma har yanzu an rasa su yi tunanin ya za a yi wai mu daina karɓar bashin nan mana mu dogara da kan ba mai shi ne ba. Idan ka auna tsarin tattalin arzikin ƙasashen Asiya da Afirka ya suka taso ya suke a yau, a farko da baya Afirka ta fi su karɓar tattalin arziki, Malaysia su Singapore da sauran waɗannan ƙasashen da ƙasashen mu na Afirka gaba da su suke nesa karanta tarihi. Amma yanzu ba Malaysia Najeriya ce ta ba ta irin kwakwan manja, yanzu duk duniya Malaysia ita ce ta fi kowace ƙasa exporting ɗin kwakwan ma'ana manja, mu ba mun zama kurar baya. Saboda ba gina tattalin arzikin ne gaban mu ba, kawai mu yi mulki mu tara abin duniya, ba talakan ne gaba ba, kawai a yi mulki.
to Abu Jahl ne Abu Lahab ne kadai kaga shi ma abin da yasa bai je ba zalunci ya bi yana bin wani bashi ya tilasta shi ya je a madadin sa amma ba haka ba su Abu Jahl su Umayyah ibn Abi abin nan Uqba ibn Mu'ayth ibn Abi Mu'ayth ibn Mu'ayth da irin su Utba ibn Rabi'a Walid ibn Rabi'a Al-Walid ibn Utba duk wadannan jigajigan Quraysh sai da aka gaba tsan su da kaga Allah ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam makomas din yana kuma da ma Allah ya faɗa yake mu'min fa inna alaihim muqtadiluna mu da ma masu cikar iko ne a kansu kuma sai Allah ya nuna iko domin tun ana zuwa filin Badar manzon Allah ya dinga nuna guri ce nan za a kashe Abu Jahl nan za a kashe wani nan za a kashe wani daidai nan za a kashe wani Allah da masoyi ce duk inda annabi ya nuna babu wanda ya tsallake inda aka nan an kashe shi kaga Allah ya nuna wa annabi makomar waɗannan kafirai tun yana raye ya gani saboda dama Allah yake goma cikakken iko ne akan su waɗannan kafirai din na'am
فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون
الله تعالى سيجد النبي فاستمسك كوي كريئي بالذي أوحي إليك kai ruku da abin da aka yi maka wahayi ma'ana ba ruwanka da maganar ko karka damu mun halaka waɗannan kana raye ko ba mu halaka su ba wani kai da ne ka dama abin da ke kanka isar da saƙo ka isar mu kuma tuhuma da kamu da hisabi a hannunmu yake mu za mu yi da Allah saboda haka abin da Allah ya umarce shi kawai ya yi ruku da shi sai Allah ya ce fastabshi kawai ka yi ruku da wato billadi ko iya ilaika da abin da aka yi maka wahayi shi sa limam ibnu ashir yake cewa lamma hawwana allah ala rasulih sallallahu alaihi wasallam ma yulaqi min shiddatil hirs yayin da allah ta'ala ya nuna wa manzon allah ya sassauta wa kansa dangane da abin da yake fuskanta na damuwa da tsananin kwaɗayin sai waɗannan kafirin sun yi imani sannan Allah wa wa'adahu an-nasra alayhi yayi masa alƙawarin zai samu nasara akan su Allah ya ce kar ya damu dan ba su imani sai Allah ta'ala kawai ya ci gaba da yi masa bayanin ya tabbata kawai akan addinin sa da littafin da Allah ya masa wa'ayi kada wani abu na damuwa ta dame shi wancan kin bin Allah da waɗancan kafirai suka Allah ya dauki gabarai shi zai maganin abu ba na zai kauce shi sa Allah ya ce fastamsik kai ruku ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama billadhi uhiya ilayka da abinda aka yi maka wa'ayi shine alqur'ani mai girma ma'ana ka riƙe alqur'ani mai girma gangan ma'ana kamkam gamgam ka riƙe shi kada ka bari wani abu ya sauɗe ka gabarin shi alqur'ani dan misali ce innaka lallai kai ya annabi sallallahu alaihi wasallam ala siratin mustaqim kana kan tafarki ne madaidaici saboda haka tunda kana kan tarbar Allah saboda haka yi ruku da alqur'ani kai aiki da shi kamar yadda Allah ta'ala a wani wurin yake cewa wa inna ma'ana innaka ala al-haqqil mubin Allah shi lallai kai kana kan wani gaskiya ko wata gaskiya wadda take bayyananniya a wani rum ma yake yasin wal qur'anul hakim innaka lamin al mursalin aina ala siratin mustaqim kana kan turba wadda take madaidaiciya saboda haka yi ruku da addinin Allah yi ruku da alqur'ani kada ka damu da dimmi zai yi wannan aya tana nuna mana idan har masu imani mummune za su yi riko da littafin Allah gam-gam su bi umarnin alkur'ani sau da kafa su shiryu da shiriya ta alkur'ani cutarwar kafirai da cutar masu cuta da ƙwarzabar masu ƙwarzaba ba zai cutar da su ba suna farawa za su ta yi amma ƙarshe dai Allah zai gama da su wannan shi ne ƙa'idar Ubangiji in ka ga musulmai an yi nasara an yi galaba a kansu kuma maƙiya Allah to ba su yi riƙo da littafin Allah da kyau sun ajiye umarnin Allah sun ajiye littafin Allah to wannan kuma Allah ba zai taimake su amma muddin za su yi riƙo da littafin Allah su yi riƙo da addini to sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗaga darajarsu shi yasa sayyidina Umar yake cewa mu al'umma ce da ƙasƙantattu ba kowa ba Allah ya ɗaga mu da musulunci sai yace duk sanda muka nemi ɗaukaka da wani abu ba musulunci ba sai Allah ya wulakanta mu ashe abu ɗaya ne zai ɗaga darajar musulmi a duniya shine musulunci idan har ce musulunci kuma shine littafin Allah in ya riko da littafin Allah to zai tsira zai samu ɗaukaka zai gagara in ya ajiye littafin Allah to shikenan sai da Allah ya yi shi shi sanya Allah ta'ala a nan ya ce fastamsik billazi uhiya ilayka ka yi riko gam-gam da abin da aka yi maka wa'ayi innaka ala siratin mustaqim saboda lalle kai ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana kan turba wadda take madaidaiciya ma'ana kana kan hanyar Allah sai Allah ta'ala ya ce wa innahu ladhikrun laka lalle tabbas wannan alqur'ani daraja ce gare ka wa liqaumika da ma mutanenka wa sawfa tusaluna kuma da sanu wata rana sai an yi muku tambaya akan wannan ni'imar da Allah ya yi lafazin wa innahu damirin zai koma zuwa ga alqur'ani me yasa saboda ai Allah a baya ya ce fastamsik billazi uhiya ilayka ka yi riko da wannan littafin da aka yi maka wa'ayi kaga sai aka ce wa innahu ma'ana shi wannan littafin da Allah ya yi maka wa'ayi na alqur'ani la zikrun laka ma'ana daraja ce ɗaukaka ce gare ka lafazin la zikrun laka akwai fuska biyu wurin malaman tafsiri wasu malaman suka ce wa innahu la zikrun laka ai wa innahu la sharafun laka lalle wannan alqur'ani daraja ce ɗaukaka ce gare ka ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa liqaumika haka nan daraja ce ɗaukaka ce ga mutanenka ma'ana ƙurayshawa wannan alqur'ani ɗaukaka ce daraja ce gare ka ma'ana da ƙurayshu ko larabawa ba a san su da wata daraja ba suna can a baya amma dalilin alqur'ani Allah ya ɗaga matsayinsu ya ɗaga darajarsu shi ne ake nufi da wa innahu la zikrun laka ma'ana shi wannan alqur'ani ya zamo kenan ɗaukaka ce gare ka wa liqaumika da mutanenka ƙurayshawa da sauran ma larabawa da suka bi ka wannan shi ne abin da Imam Tabari da wasu daga cikin malaman tafsiri suka tafi akai masu magana ta biyu suka ce wa innahu la zikrun laka lalle shi wannan alqur'ani wa'azi ne gare ka tunatarwa ne gare ka wa liqaumika da kuma mutanenka to anan sai ya zamo a wannan tafsirin qaumuka anan ana nufin al'ummar ka gaba daya da larabawa da waɗanda ba larabawa ba ma'ana al'ummar da Allah ya aiko ka zuwa ga shi kuma ya Allah ya aiko annabi ne zuwa ga duniya ba ki daya wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira to da ka anan a tafsirin wa innahu la zikrun laka lalle wannan alqur'anin wa'azi ne tunatarwa ne gare ka sai zama wani ƙaumika da mutanenka ana nufin al'ummar da Allah ya aiko manzo Allah gare su ma'ana duniya ba ki daya ke amma a tafsirin wa innahu la zikrun laka lalle shi wannan alqur'ani daraja ce da ɗaukaka gare ka wali kaumika anan zai zama mutanen kariya larabawa dai ba kowa bane su amma dalilin qur'ani Allah ya daga mi ya daga wato matsayin su wannan shine ra'ayin wasu daga cikin malaman tafsiri wasu kuma cikin malaman sai suka ce duka biyan alqur'ani yake nufi domin ayat duk za ta dau duka halaye biyu mana wannan alqur'ani la dhikrun laka daraja ce gare ka daukaka ce gare ka sa'annan kuma a lokaci guda wa'azi ne tunatarwa ne gare ka kuma duk qur'ani ne wadannan abubuwa a lokaci guda domin a lokaci guda qur'ani yakan iya aya ce guda ɗaya za ta sauka amma tana iya tasiri nau'i biyu a lokaci guda ga mai imani ke tasiri ya ƙara imani ga kafiri ya ƙara kafirci kuma aya ɗaya ce wa idza ma unzilat suratun fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa amma alladhina amanu fa zadatuhum imana wa hum yastabshiruna kaga ta ƙarfi wa amma alladhina fi qulubihim maradu fa zadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun kaga shikenan nan ma ayar za ta iya daukan kuma abubuwa biyu nan ta dauki abu ɗaya da kishiyarsa nan kuma ta dauki duka abubuwa guda biyu shi wannan qur'ani daraja ce gare ka da mutanen ka Qurayshawa sannan wannan alqur'anin wa'azi ne gare ka da sauran al'ummar duniya baki daya duk wa'azi ne gare ku shi yasa Allah ta'ala yake laqad anzalna ilaykum kitaban fi dhikrikum hakika mun saukar muku da wani littafi a cikin littafin fi dhikrikum a ciki kaga nan ma zai dau fuska ne fi dhikrikum ai fi isharatun lakum a cikin sa akwai daraja gare ku fi dhikrikum a cikin sa akwai wa'azi da tunatarwa gare ku wannan shine abin da alqur'ani yake shi yasa Allah yake kitabun anzalnahu ilayka mubarak littafi ne wanda muka saukar da shi gare ka wanda ke tattare da tarin alkhairai dan me Allah yake liyadabbaru ayati domin mutane su tadabburin ayoyin Allah shine sahararo ma'anonin da fa'idantu da ilimi su samu rayuwa ta zukata walli yatadhakkara ulul albab wadum masu hankali su samu wa'azi da tintinci kaga kenan alqur'ani yana da wannan daraja Allah yake wa sawfa tusaluna kuma da sanu sai Allah ta'ala ya muku tambaya dangane da alqur'ani to wace tambaya za a yi malaman tafsiri na da magana biyu a nan wasu suka ce abinda ake nufi tusaluna anil amali bima fi mana wannan qur'ani daraja ne ko wa'azi ne gare ku da kuma mai mutananka kuma da sanu sai Allah ya muku tambaya sai suka ce sai an muku tambaya dangane da aiki da Qur'ani shin kun yi ko baku yi ba shin kun yi aiki da Qur'ani ko baku yi ba in an yi mutum ya tsira wanda bai yi ba ya ci gaba da aiki wa qala rasul ya rabbi inna qaumi takhazu hadha alqur'ana mahjura kaga wanda bai yi aiki da Qur'ani sun kaure ce masa sun yi wasu sai suka ce abinda ake nufi wa sauka tu saluna da sanu za a tambaye ku dangane da aiki da qur'ani shin kun yi ko ba masu magana ta biyu suka ce wa sauka tu saluna da sanu za a tambaye ku dangane da me su kuma suka ce tu saluna ai shukrillahi an ni'matil qur'ani za a tambaye ku dangane da shin kun gode ma Allah akan ni'ima alqur'ani wannan ni'ima da Allah ya baku ta alqur'ani kun gode ma Allah akai to idan mun kalli waɗannan ma'anonin zamu iya cewa suna iya zama abu guda ka tattare suka ce duka biyu domin alamar ka gode wa ni'imar alqur'ani da Allah ya saukar ga wannan al'umma ba godiya ne aini a baki ba akwai godiya kan harshe ta hanyar ne yi wa Allah godiya akwai godiya da mai gabbai akwai godiya a zuci kaga kenan ta kunshi ne aiki ta kunshi kai sujada ga Allah ka girmama Allah ka tafi inda Allah yake so ka je ya ganka inda yake so a ganka kar ya ganka inda ba ya so a ganka wannan duk sun kunshi godiya kuma su ne ai aiki da Qur'ani shi sa kenan zaka iya hade su duka biyan ibada abu guda daya wa sawfa tusaluna da sannu za a yi muku tambaya shin kun yi aiki da alqur'ani shin kun yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da harshen ku da gaban ku akan wannan ni'ima da Allah ya muku ta alqur'ani sai ku ba ku ba wanda wannan kuma rashin yin wannan godiya zai jawo kuma Allah ta'ala ya azabtar da bawan da ya hadu da irin wannan ni'ima amma bai gode ba Allah Allah ka ce shi na'am
واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون
الله سبحانه وتعالى واسأل كي تنبيا كتنبي من أرسلنا من قبلك من رسلنا الله كتنبي وتندمك أي قوس قبالنك daga cikin manzanninmu Allah yake tambaye su ka tambaye su me zai tambaya shine aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badu shin su mun sanya wasu alloli ko ba bayan Allah da muka ba su umarnin a bautata musu ballantana waɗannan kafirin su nemi a yi bautar gumaka kuma su kafe a kai in kana so ka samu tabbaci tambayi waɗanda wato muka aiko gabaninka shin a cikin abinda muka yi musu wa'ayi akwai inda muka taɓa ba da dama a bautata ma gumaka a matsayin ababen bauta jawabi ba a taɓa yi ba ma'ana kenan kamar Allah yana cewa was'al ka yi tambaya ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tambayi ar-rusul manzanni alladhina arsalnahu ila aqwami wanda muka aika su zuwa ga mi mutanen su min qablika gabaninka hal shara'na shin mun shar'anta musu cikin abin da muka yi musu wa'ayi wa amarna ko shin mun umarce su cikin abin da muka saukar bi ibadati alihati min duni rahman shin mun umarce su da bautar wasu alloli kuma bayan Allah jawabi ne ba mu taɓa ba da wannan ƙwallon ba dukkanin annaba abu ɗaya suke kira zuwa gare shi a bautata wa Allah wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu llaha wajtanibu ṣ-ṣabu dukkan manzanni a babin aqida abu ɗaya a bautata ma Allah a guji bautar waninsa inda suke bambanta a babin shari'a wani shari'ar sa takan zo ta shafe ta wani kamar da wata daga cikin shari'ar injila ta shafe wani daga cikin shari'ar at-taura wali uhilla lakum ba'da alladhi harrima alaykum haka annabi isa gaya ma banu isra'il ma'ana akwai abinda at-taura ta halatta sai ce to injila ta zo kuma da aka bani zan halatta muku wani sashin abinda aka halatta da qur'ani yazo kuma sai zo da wata shari'a da ta saba ma abinda at-taura da injila ta zo da shi amma babin aqida abu ɗaya ne a bautata ma Allah shi kadai a guji bautar wani Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana kenan wannan aya tana gaya ma manzon Allah ne shin ma'ana ka tambayi waɗanda suka gabace ka cikin manzanni sai malamai suke cewa mai ake nufi da ya tambayi waɗanda suka gabace shi cikin manzanni wasu malamai suka ce abinda ake nufi ka tambayi al'ummatan da suka gabata waɗanda aka ba ma littafi shin a cikin littattafan da aka ba su akwai inda Allah ya shar'anta a bautata ma wani Allah ina manzo ya tambayi ahlul kitab ya tambayi yahudu ya tambayi nasara shin a shari'ar su akwai inda Allah ta'ala ya ba da dama a bauta ta wannan Allah jawabi ba wannan zai zama kamar yadda Allah ya ce fa in kunta fi shakki mimma anzalna ilayka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablika idan ka kasance cikin kokonto dangane da abin da aka saukar gare ka sai ka tambayi waɗanda ya qara'una alkitaba min qablika waɗanda suke karanta littafi gabanin ka ka zai tambayi an kitabin ka laqad ja'aka alhaqqu min rabbika hakika gaskiya ta zo maka tabbaci daga ubangiji cewa Allah kadai za a bautawa wasu malamai suka ce a fasalil ladina wato suka ce kai wasal man arsalna min qablika min rusulina suka ce tambayi manzanni sai suka ce a ina za a yi tambaye sai suka ce ya tambaye su ma'ana lokacin da ya je mi'iraji ai ya haɗu da ya je isra'i da mi'iraji ya haɗu da wasu daga cikin manzanni sai suka ce ana nufin ya tambaye su ana amma maganar ta farko ita malamai suka fahimci yarwa cewa wato ya tambayi su waɗannan ma'abota littafi musamman wannan tafsirin waccan ayata wato suratu yunus ko hud tana goyon bayanta in kun tafi shikin mimma anzalna ilayka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablika shi sa Allah yake cewa shin akwai wata shari'a da muka shar'anta cewa abota ta ma wani kuma bayan Allah jawabi babu wannan aya malamai suka ce tana nuna mana hujjar karbar hadisul ahad hadisul ahad hujjar ta ila annabi sallallahu alaihi wa sallama an ce da shi ya tambayi waɗanda aka aiko su kaga kenan idan ya tambayi wani cikin ma'abuta littafi kuma ya tabbatar da gaskiyar abin da ke cikin littafin ya halatta kina a ɗauki wannan magana ta sa aiki akan haka kenan hadisul ahad hujja domin idan wani cikin ma'abuta littafi zai faɗi gaskiya a gamsu da ita to ashe wani daga cikin musulmi idan ya rawaito wanda yake adali ne gaskiya in ya rawaito ruwaya wadda take ahad min babu aula a karba me hadisul ahad shine hadisin da bai cika sharuɗan mutawatir kuma hadisi mutawatir shine ma rawahu jam'un an jam'in تحيل الآدة تواقعهم وتوافقهم على الكذب شيني حديث ان تارين جماعة تكروتون تارين جماعة واللي وانا جماعة بذي تبقى يواسع لها كان قريبا واني شاكي شو متواتر جنا ايه زمان لفظي كوما انه لفظي زمان ده لفظ ان ده معنى العقل دك وانا جماعة تروتون كما وانجا حديث من كذب علي متأمدا فليتبوأ مقعده من النار duwan da yi mun ƙarya da gangaye tare da mazaunin sa'uda wannan hadisi sahabbai sama da 70 ne suka rawaito shi saboda haka jama'a ta rawaito daga jama'a kuma da lafazin da ma'ana ko kuma mutawatirin ma'anawi wanda yake mutawatiri a ma'ana banda lafazi kamar hadisin shafa akan hufi Hassan al-Basri ya ce sahabbai 70 sun karantar da ni manzo Allah na shafa akan hufi kaga iya Hassan al-Basri ya ji hadisin daga mai bakin sahabbai 70 amma mai da ma'anoni da ban kamar hadisin azabar kabar duk waɗannan hadisai ne mutawatiri to hadisi a hadu wanda ba mutawatiri bai cika wannan sharuɗan ba shine ya kasu gida uku akwai mashhur shine hadisin da mutum uku suka rawaito shine mashhuri ƙarƙashin mashhuri akwai wani wanda malamai ke cewa mustafid wasu na cewa mustafidi ya bambanta da mashhur wasu na cewa da abu ɗaya ne sai hadisi azim wanda mutum biyu ne suka rawaito ko da ɗaban a ɗaya ce yanzu kamar misali hadisin la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wannan sai ajma'in za ka ga Anas ya rawaito Abu Huraira ya rawaito cikin sahabbai sa'annan shi kuma garibi shine hadisin da mutum ɗaya ya rawaito cikin sahabbai ko da a ɗaba ga sahabbai ce shi ma ya kasu gida biyu akwai garibin mutlaq akwai garibi an-nisbi mutlaq ya zama tun daga tushen sanadin zuwa ƙasa mutum ɗaya ne ya rawaito kamar hadisin innama al-a'malu binniyat gaba ɗaya sahabbai Umar ne ya rawaito shi Umar ibn al-Khattab shi kaɗai kaɗai ce da ruwaya wannan hadisi amma ka ga saboda mai adali ne ya rawaito hujja ne kuma hujja ba ne hujja ne shi ma kuma Umar wanda ya samu ruwa da gurinsa shi ne Alkama ibn Waqqas al-Layth shi ma Alkama wanda ya rawaito shi ne Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi shi ma wanda ya ruwa da gurinsa shi ne Yahya ibn Sa'id al-Ansari suna kaga mutum ɗaiɗaiɗaiɗaiɗai har zuwa Umar. Daga bayan ya haifi Ibn Sa'id Ibn al-Ansari ne tarin jama'a su kai ruwa. Suna kaga wannan shi yake cewa garib al-mutlaq sai nisbi, wanda zai zama a wata tabaka ce za a iya samun mutum ɗaya ya ruwa. Kamar hadisin bai'ul wala wa jibati Abdullahi ibn Dinar ne kaɗai kaɗaita da ruwayarsa daga Abdullahi ɗan Umar. To wannan shi yake ce mami kabarul ahad. Kenan wannan hadisi, wannan aya tana nuna shi ma ahad labari daga hannun mutum ɗaya adali, mutumin kirki mai gaskiya, hujja ce za a karɓa. Domin ga Annabi ya ce tambayi fas'ali alladhina yaqra'una alkitaba min qablika. Alqur'ani ya faɗa was'al man arsalna min qablika min rusulina. A shikenan idan mutum ɗaya cikin ahlul kitabi zai ba da labari a karɓa, to cikin musulmi mun ba da auna. Kuma cikin ahlul kitabi ai ɗaya ya ba da labari lokacin Annabi, kuma Annabi ya karɓi labari. Saboda me? Saboda labarin gaskiya ne, Qur'ani ya tabbatar. Hadisi ya zo wani malami cikin malaman Yahudawa ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin yana sahihaini. Ya ce ya manzo Allah, inna Allah, ya ce Allah maɗaukakin sarki ranar lahira, ya ja'alu samawati fi isbu'i, zai sanya sammai gaba ɗayan ta ɗan yatsa, wal ardina fi isbu'i, ƙasai a ɗan yatsa. Ya ce mutane ɗan yatsa, bishiyoyi, ƙoramai duka. Sai Allah ya ce anan malik, ni ne cikakken mai mulki, aina mulukul ard, ina masu mulkin duniyar. Yana faɗin wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi dariya, har ruwa ya ce fada'ika rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasbikan. Wata ruwa ya ce Allah ranar lahira zai wa ƙasa damƙa guda, sammai kuma zai nannaɗe ta a damansa. Sai ce ni ne cikakken mai mulki, ina sauran masu mulkin duniya. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi dariya, kamar yadda Abu Hurairah ya rawaito shi yana gaskata wannan malamin Yahudawa. Kaga ya faɗi gaskiya ne, shi za a gaskata shi. Kenan labarin sa karɓar ɗaya ne, tare da shi kaɗai ne, amma saboda ne gaskiya ya faɗa. Sai manzo Allah ya karanta wacce aya, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah was samawati maqwiyatun bi yaminihi. Akan haka kenan idan mutum ɗaya adali ya rawaito hadisi, ko da hadisin ahad ne, hujja ne, za a karɓa a yi aiki da shi. Kenan wanda ke cewa hadisi ba hujja ba ne, ɗan tatsi ne, kaga kenan wannan ya nuna jahilcinsa. Domin ga abin da Ƙur'ani ya faɗa, a tambayi ma waɗancan a samu labari. Shi kenan idan an tambaye su suka ba da labari na gaskiya, za a aiki da shi. Sai fa idan ba labarin gaskiya suka faɗa ba, wannan shi ne sai su shiga cikin kuma in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Kamar me? Kamar sanda Yahudawa suka kawo wata da wani sun yi zina a cikinsu, suka kawo su gaban Annabi. Ana kawo su gaban Annabi, sai me ko karanta a littafin ku dangane da jefe mazinaciya? Sai suka ce ya manzo Allah, kawai bulala ake musu, a shafa musu shuni, a kewaya da su gari, ana musu iyo. Kaga wannan labarin da suka kawo saboda ƙarya ne. Abdullahi ɗan Salam yana gefen Annabi zaune, sai ya ce ƙarya kuke, saboda shi ya san at-taura. Sai ya ce fa'atu bit-taurati, ku kawo at-taura, fatluha, ku karanta. Sai suka ɗauko at-taura, da aka zo sai suka buɗe gurin, sai ɗaya ya ɗora hannunsa a kan ayar da take a gefen mazinata a at-taura. Sai ya karanta ayar bayanta, da ya zo kanta sai ya tsallake, sai ya karanta ta gabanta. Sai Allah ɗan Salam ya ce ɗaga hannunka. Yana ɗaga hannu sai ga wannan aya. Sai suka ce iya manzo Allah, akwai ayar jifa mana lafiya. Sai Annabi ya ce ku je. Sai aka jefe shi. To kaga a nan da yake ƙarya suka faɗa, to a nan ne dole in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Amma in gaskiya mutum ya faɗa, to maganar su hujja ce. Akan haka hadisul ahad hujja. To haka mutum zai zo ya ce a to ai hadisin ba mu san daga ina ya zo ba, wani ne kaza kaza ya rawaito daga wani. Sai ya ce to Qur'anin ma daga ina ya zo, shi ma wani ne ya ji daga wani har ya zo gare ka. Ko kai da kake inkarin hadisi, Qur'anin daga bakin Annabi ka ji? tsakaninka da annabi hula nawa ce ba iyaka saboda haka ma'ana akwai ja'inci mutum ya ce ba zai wato yi aiki da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan wannan aya annabi tana nuna mana ashe asalin addinin nasara tauhidi ne babu shirka babu ne shirka sannan tana nuna abinda annabi isa ya karantar tauhidi ya karantar da karantar da inna allaha zalisu salasa ko inna allaha huwa al-masihu ibn maryam bi koyar ba me yasa saboda Allah ya ce was'al man arsalna min qablika min rusulina suwa ya kablahu annabi isa annabi musa da sauran annabawa da suka gabace su annabi ibrahim kenan ashe annabi isa tauhidi ya karanta kenan wannan shirkar shigo da ita aka bakin aure ce shigo da ita aka cikin addinin amma asalin addinin menene kadai ta Allah ne a bauta ta ma Allah shi kadai kuma abinda annabi isa ya tabbatar kenan kuma zai tabbatar gaban Allah ranar lahira idan aka ce anta qulta linnasi ittakhizuni wa ummiya ilaaini min dunillah ya ce qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsika innaka anta allahu ghayr ma qultu lahum illa ma amartani bi me ana ibudu allah rabbi wa abudu ubuta ta ma allah ubangiji na ubangiji ashe kenan da'awar Allah ta Allah mata Allah uba wannan daga baya wasu suka shigo da shi cikin addini da'awar cewa annabi isa dan Allah ne ko Allah ne shi ma shigo da shi akai amma asalin addinin annabi isa shine a kadai ta Allah shi kadai da bauta a yadda annabi isa bawan Allah ne ko manzon Allah ne ba dan Allah ba dan me wannan aya ta ishara was'al man arsalna min qablika min rusulina tambaye su shin a cikin abin da muka saukan musu akwai inda Allah ya shar'anta a bautata wasu alloli kaga kenan babu cikin at-taura ashe kenan abin da Allah ya shar'anta wa annabi isa a cikin injila a bautata Allah shi abin da Allah ya shar'anta wa annabi musa a at-taura a bautata Allah shi ina fata an gane kenan asalin dukkanin waɗannan shari'o'i tauhidi ba inda Allah ta'ala ya ba da dama a yi shirka ina fata an gane na lokaci ya yi to Allahu a'lam to a jiya an samu tallafin marayu naira 12,432.